الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wandangi da yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Juma'a 7 ga watan Al-Muharram shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 31 ga watan goma shekara ta 2014. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih. Kafin darasi na yau, ba laifi tambayoyi suka iya gabata. Tambaya ta farko ɗan uwa ke cewa, lokacin da Allah ya karbi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tare da cewa abu ne sananne a dakin Aisha Allah ya kara mata yadda Allah ya karbi rayuwarsa, kuma a wannan daki aka binne shi, kamar yadda haka ne, kafin Allah ya yi masa rasuwa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanar da sahabbai sunnar Ubangijinsa game da annabawansa da manzanninsa, na cewa babu wani annabi daga cikin annabawa face a inda Allah yake so, yake kaunar abin ne shi, ana Allah yake karɓar rayuwarsa. Don haka sahabbai bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun dan samu sabani game da ina ya dace a kai gawarsa abin ne. Wasu suna ganin a kai ta Kudus, wasu suna ganin abin ne ta anan Baqi'a, inda aka binne sauran iyalinsa. Sai daga cikin sahabbai, Abubakar Allah ya kara masa yadda yake cewa, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa cewa duk wani annabi daga cikin annabawan Allah a inda Allah yake son abin ne shi, anan Allah yake karɓar rayuwarsa. Don haka kenan ku yi rami ku binne shi a ɗakin Aisha. Haka kwa yawa kana aka yi rami a nan ɗakin Aisha aka binne shi. To shi ne ɗan uwa yake cewa bayan an binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan ɗaki na Aisha, shin Aisha ci gaba da zama ta yi a ɗakin ko kuma ƙaura ta yi? To abinda muke so mu sani, ɗakunan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun bambanta da ɗakunan mu a yau, ko kuma mu ce ɗakuna ma na sahabbai, wanda tsarin ɗakuna yadda muke gina su a nan kace tamkar duniya mun zo zama ba tare da ba maganar gushewa. Tun da za ka ga ya kwashi gini a cikin babban falo, a cikin ginin za a yi ɗaki sama da lissafi, shi kanshi wani ɗakin har ya gama rayuwar shi ba zai leka ba, sai a yi ɗaki sama da 10 a cikin babban gini idan aka yi. To amma mu ce akwai hadisi wanda Aisha Allah ya kara mata yadda a cikin dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan yana nafilfilinsa, idan zai yi sujada sai ya zunguri kafar Aisha ta janye ta nade sannan ya samu inda zai dora goshinsa. Aisha ta ce lokacin kwa babu fitilu a cikin ɗakunanmu, to kaga in har daki mai fadi ne babban daki ne menene za ta zo ta tsaya sai ya zungure ta sannan ta janye kafa ya samu inda zai dora goshin sa kuma kar ka fahimci in an ce gidan Aisha mu fahimci cewa daki ɗaya ne ke akwai kuma tare da bugo da ƙari tare da cewa duk abinda annabawan Allah suka bari an gane ko haƙƙi ne na al'umma domin su ba a gadansu duk abinda suka bari jama'a suka bar ma to dan haka kasancewar a iya abinda yake zahirin hadisin na nuna cewa Aisha bata ci gaba da zama ba a wannan daki dan da mahaifinta ma Allah ya masa rasuwa Abu Bakar nan aka binne shi sannan kasancewar Umar lokacin da yana raye kafin ya mutu ya tura aka tambaya masa Aisha cewa yana neman izinin in Allah ya masa rasuwa a zo a binne shi wato in Allah ya masa rasuwa ta bashi izinin a binne shi a inda aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Abu Bakar ma'ana yanda suke tare a rayuwarsu ta duniya su kasance tare Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce da wannan mahalli nake bance shi ga kaina to amma tunda Amirul Mu'minin ya nuna yana da bukata Aisha ta ce na bar masa na yafe masa to haka lokacin da aka soke shi ya kara tura Abdullahi ya ce je kaka tambaya mun Aisha yaya alƙawarinmu da muka yi ta ce kwarai ina nan kan alƙawarin in Allah ya masa rasuwa a zo a binne shi to a wannan daki na Aisha a nan aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin Allah ya karɓi rayuwarsa a wannan daki kuma wato kansa yana tsakankanin wato shine haƙina da zagina na Aisha ma'ana tsakanin habarta da nan kirjinta a lokacin nan manzon Allah yana jingina a jikinta Allah ya karɓi rayuwarsa kuma nan aka binne Abu Bakar nan aka binne Umar dan haka maganar cewa ta ci gaba da zama a ɗakin wannan lalle ba zai yiwu ba amma tare da cewa babu ma wani dalili wanda yake sahihi wanda ke bayyana cewa a nan ta ci gaba da zama ko kuma kaura ta yi amma ba yanda za a yi a irin yanda ɗakunan su yake a wancan lokaci ashe an yi rami an binne wani sannan kuma mutum ya ci gaba da zama a wannan ɗaki kamar yadda wancan hadisi ya nuna mana ɗakuna ne waɗanda suke ƙuntatattu na'am
tambaya ta ita ce kamar mutum mahaifiyar shi sai ta kasance tana kukanci
na'am
sai da ke shi ganin ta sai ta koyi ba ta sani ganin sai kuma aka bashi labari to ya zai ta wata hanya zai yi ya kyawun
wani misali mutum ne yake da mahaifi mahaifiyarsa tana wasu ayyuka waɗanda ba su dace ba a shari'a to tana jin nauyin ɗan nata in ya kai mata ziyara sai ta ringa ɓuye waɗannan ayyuka ba ta so ya gani wace hanya zai bi ya yi mata nasiha ya yi mata gargaɗi ya nuna mata cewa irin waɗannan ayyuka da take ba su dace ba a shari'a lalle abinda muke so mu sani ɗa yakan iya ma mahaifinsa wa'azi ya gargaɗe shi ya nuna masa abubuwan da ba su dace ba domin ya daina ko kuma abubuwan da yake tozartasuwa wanda Allah ya wajabta masa to ya ci gaba da yi wanda dalilinmu a kan haka shi ne kamar yadda Allah ya kissanta mana a cikin suratu Maryam yadda Ibrahimu alayhi salam ya ringa ma mahaifinsa wa'azi yana jan hankalinsa yana nuna masa abin da yake kai na bautar wani Allah bai dace ba an gane ko kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wani kurfin kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idza qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yusiru wa la yughni anka shay'a ya abati inni kad sha'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabini ahdika siratan sawiya ya abati la ta'budish shaytan inna ash-shaytana kana lir-rahmani 'asiya ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahmani fatakuna li shaytani waliya. Anan idan muka kalli irin galgadin da Annabi Ibrahim alayhi salam da jan hankalin da yake ma mahaifinsa, yana masa jan hankali ne a cikin girmamawa da ladabi. To dan haka a duk lokacin da ɗa zai ma mahaifinsa gargadi, to yayi masa gargadi a cikin ladabi da girmamawa. Ba ma mahaifa ba, duk wanda zaka ja hankalin shi ana buƙatar ya zamanto kai masa gargadi a cikin ladabi da girmamawa. To dan haka kenan, in zaka iya tunkarar ita mahaifiyar kai mata gargadi, ka nuna mata abinda yake bai dace, abinda take bai dace ba, to a siyasance sai ka bi ka nuna mata girman Allah subhanahu wa ta'ala, kuma ka nuna mata kasancewar ita rayuwar duniya amfaninta amfani ne wanda yake takaitacce, amfanin lahira shine amfani wanda yake dindindin wanda baya gushewa. In kuma kasancewar mutum ba zai iya tunkararta da irin wannan gargadi, to anan a cikin siyasa sai ya samu wa'azi wanda yayi daidai da kenan al'amarin da take ciki, ko da shi zai zo ya sanya a cikin kasat kenan domin ta ji wannan abu. In kuma akwai wani malami wanda yake ganin cewa wannan malami zai iya faɗa mata ta ji, kenan sai ya biyo ta kansa ya je ya gaya masa irin halin da ake ciki, kenan shi malamin ya je ya same ta ya mata gargadi ya mata nasiha. Kuma tare da cewa bayan kayi gargadi sai ka dukufa zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala kai ta addu'a cewa Allah ya shiryar da ita wannan abu wanda take bai dace ba ta daina. Na
suka ce wai adiba musu ko suna Allah ne.
Kamata ne wani adiba ya na gure
ga wani adiba ne.
To kenan ana iya gurin shi har wani.
Assalamu
alaikum. Wa
alaikum salam. Kuretu jane azamanin kwalice su ce
azamanin
ne? Azamanin yana kwalicewa ya samu yaro da yake ta hanyar da ba shi ajiya ba, kuma yaron haye girma ya dawo kamar ya zama musulmi shi ne wai kamar da ya samu yaron ne suka ce ba wai ciyarwa ne ta tafi shi wani fatar shi ne ta tsari shi wani yana da yi kuma ne daga.
To ban yi da gane abinda kake nihi, ka ce mutum ne ya samu ɗa ta hanyar da bata dace ba, kuma bayan ya girma malamai suka ce mi? Kai suka ce mi?
Suka ce kamar lokacin da ya manza da shi ta ce da shi wani tufatar shi ta rage ta shi kamar yana da
yi. Wai misali mutum ne ya samu ɗa ba ta hanyar da ya dace a shari'a, wannan yaro har ya girma ya tashi kuma ya kasance bai samu tarbiyya ta ƙwarai ba, misali shine wasu malamai suka nuna masa cewa yana da laifi na rashin ciyar da yaron da shayar da shi da bashi tarbiyya. Anan abinda zamu tambaya, dan shi ne ko ba dan shi bane ba? Kuma wa yake ba da ɗa? Shari'a ita take ba da ɗa. A inda shari'a take ba da ɗa, sai an biyo ta hanyar da Allah ya tsara mana, ita shine hanya ta aure. Ɗan da aka samu ta hanyar aure, aure ingantacce shine ɗa wanda yake tabbas a shari'a cewa ɗan wannan mahaifi ne. Amma ƴaƴa koda za su kai dubu, in ba ta hanyar shari'a ba aka same su, wannan ba ƴaƴanka bane ba. An gane ko? Kula da al'amarinsu yana hannun uwarsu, amma kai ba ƴaƴanka bane ba. Saboda kai ba ka da gadansu, su ba su da gadanka. Inda ƴaƴanka ne da za su gaje ka, kuma kai ma za ka gaje su. Don haka wanda ba ɗanka ba, ba wanda ya isa ya ɗora ma nauyin cewa dole sai ka ciyar da shi, ka shayar da shi, ka ba shi tarbiyya, don ba ɗanka ba ne ba. Shari'a ba ta baka ba ɗanka ba ne. Ɗa ne wanda aka same shi ta hanyar saɓa ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka maganar ɗora masa laifi wannan ba ta da asali. Ba ɗan shi ba ne ba, balantana ciyar da shi da shayar da shi da tarbiyyantar da shi ya zama wajibi a kan shi. Na'am.
Zaman zalar magana,
To tambayar fuskar tambayar ce baka fito da ita fili yanda za a gani yaya Hausar sallan magarba kai nawa kake cewa
in ka samu takaci
eh
da ba bayyana
abinda nake so in gane kenan kana maganar cewa idan mutum ya samu raka'a ta karshe a magarba yaya zai yi ramu biyin da suka kubce masa zai yi ko ciko zai yi abinda zai yi ciko zai yi wannan ta karshe da ka samu sai ka dauke ta cewa ita ce matsayin ta farkon ka mai Fatiha da Sura idan ka miƙe kenan zaka kawo Fatiha da Sura a bayyane idan ka je kai sujada zaka zauna kai tayya idan ka tashi sai ka kawo ta uku Fatiha kadai a buye ba tare da Sura ba domin waccan da ka samu ta karshen sallar liman kai ita ce ta farkon ka haka zaka kiyasta a duk lokacin da ka samu wani abu daga cikin sallar liman wani abu ya kuce maka abinda ka samu sai ka dauke shi cewa shine na farkon ka iya abinda zaka yi ciko ne kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace fa ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin kitabu sawm mun tsaya karshen babi na 40 ba daya baban da ke bayani game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa 'alal ladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu masakin ko kuma fidyatun ta'amu miskin wato ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa na kan waɗanda suke da ikon yin azumi idan suka ki to shine na kansu shine ciyar da wato miskini ma'ana fansa shine ciyar da miskini kamar yanda malam ya shigo da hadisin wato Abdullahi dan Umar da Salama ibn al-Aqwa Allah ya kara musu yadda suke cewa nasakhatha shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ابن عمر ده سلام الله يقرأ مصر يدى سكتشي إتوانن آية da ubangiji ta'ala yace na kan waɗanda suke da ikon yin azumi idan ba su yi ba shine na kan su fansa su ciyar da miskini suka ce wannan aya fadar Allah subhanahu wa ta'ala shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran wannan aya da Allah ke fada cewa watan ramadan shine watan da aka saukar da alqurani a cikin sa wanda bayani ya gabata Allah ya saukar da Al-Qur'ani a dunkule a daren Lailatul Qadr daga Lauhul Mahfuz zuwa wani daki dake samar duniya ta farko dakin da ake kira shi Baitul Izza kamar yanda ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas a daren Lailatul Qadr Ubangiji ta'ala ya saukar da Al-Qur'ani zuwa wannan daki wanda daga wannan daki a tsawon shekara 23 Jibrilu alaihi salam ke ciro wani bangare na alqur'ani da izinin Allah subhanahu wa ta'ala ya isar da wannan sako zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kudaren Lailatul Qadr abu ne sananne a cikin dukkan watanni 12 ba a samun shi face sai a cikin wato Lailatul Qadr wannan cikin wata na Ramadan kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yace ku kirdadi dacewa da Lailatul Qadr a cikin kwanuka 10 na karshen Ramadan to shine anan ubangiji ta'ala yace shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran watan ramadan shine watan da aka saukar da alqurani a cikin sa hudan lin-nasi dan shiryar da jama'a ma'ana a nuna musu hanya wadda take miƙaƙiya hanyar Allah wanda ya shata ma bayinsa ya wajabta musu binta sau da kafa har zuwa mutuwa. Wa bayyinati min al-huda, kuma maqasudin saukar da Al-Qur'ani dan Allah ya bayyana ma bayinsa wato game da hanya ta shari'a, wal furqan, kuma dan arabe tsakanin gaskiya da bata. Ubangiji ta'ala sai ya ce, faman shahida minkum shahra falyasumhu, duk wanda ya halarci tsayawar wata daga cikin ku, Ubangiji ta'ala ya ce ya azumce shi. Al-alif wal lam anan lil ahad, ma'ana duk wanda ya halarci tsayawar watan Ramadan, Ubangiji ta'ala ya ce to ya zama wajibi akan sa ya azumce shi. Abin da ake nihi da shahida anan shine halarta, ma'ana kana zaune a halin zaman gida baka kan bulaguro. Idan mace ce bata cikin jinin al'ada ko jinin biki, kuma tare da cewa kana cikin koshin lafiya, babu wani uzuri wanda ya gitta wanda zai iya hana ka azumi, to yin azumi ya zama tilas a kanka. Ubangiji ta'ala sai ya ce, wa man kana maridan, duk wanda ya kasance ba shi da lafiya, au ala safarin, ko yana kan hali na bulaguro, fa iddatun min ayyamin ukhar, idan ya sha azumi domin rashin lafiya ko kuma domin uzurinsa na bulaguro, Ubangiji ta'ala ya ce na kan shi kilga wasu kwanuka na daban domin rama adadin abin da ya sha. Yuridullahu bikumul yusra, Ubangiji ta'ala na nufin sauki da ku, don haka ya muku rangwamen cewa idan kuna cikin rashin lafiya ko kan hali na tafiya, to kuna da damar za ku ajiye azumi. Wala yuridu bikumul usra, Ubangiji ta'ala baya nufin tsanani da ku, inda ya so tsanantawa da mu, to da ko cikin mu kake, Ubangiji ta'ala da sai ya wajabta ma cewa dole kai azumi, ko mun rashin lafiyar da kake ko mun bulaguran da kake. Sai ya ce, wali tukumilul idda, Allah ya shar'anta muku ku kilga kwanuka na daban domin ku rama adadin abin da kuka sha, ba dan komai ba, dan ku cike kididdigar wata shine 30 ko 30 ba daya. Wali tukabbirullaha ala ma hadakum, kuma dan ku girmama Ubangijinku akan an gane ku shiryaswar da ya muku, ma'ana domin shiryaswar da ya muku. Wala allakum tashkurun, kuma dan wato shine sai Allah ya ce wala allakum tashkurun, kuma dan ku gode ma wato ni'imominsa. To wannan aya gaba ɗaya da malam ya shigo da ita, ya shigo da ita ne saboda wannan gaba, fa man shahida minkum shahra falyasum, wannan gaba ita ce dalilin da Abdullahi dan Umar da Salama ibn al-Aqwa suka tafi akan cewa wannan zabi da Allah ya ba mu'minai a farkon musulunci bayan an farlanta azumi na Ramadan a shekara ta biyu da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah sai ya ba mu'minai zabi wanda ma yake iya yin azumi, to yana iya kin yi amma ya tabbatar da cewa akwai bili akan fansa akan sa, shine ma'ana ya ciyar da miskini. An gane ko kenan? Da wannan gaba ta sauka, fa man shahida minkum shahra falyasumhu, to wannan zabi da Allah ya bada kwata-kwata shi ma an shafe shi, kenan dole mutum yayi azumi. Sannan kuma da hadisin wato Ibn Umayr daga Al-A'mash daga Amr ibn Murrah daga Abdurrahman ibn Abi Layla yake cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun fada mun cewa nazala ramadanu fashaqqa alaihim, wato azumin Ramadan ya sauka amma al'amarin sai ya tsananta wato ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, al'amarin ya zamanto yana da tsanani akan su, yasa saboda basu saba ba. Ita kuma rai kafin a yayi ta daga abinda ta saba ya zame mata al'ada, sai a sannu. Kuma a yau ma ka dauki cewa idan aka ce yau azumi na Ramadan ya kama, kafin jiki ya saba sai an samu azumi kamar 3 4 zuwa 5 sannan al'amarin yake zama jiki. Amma na farko da na biyu da na uku zaka ji cewa dan adam akwai wahala akan shi, to amma duk lokacin da aka samu wani ɗan kwanuka sai gangan jiki ya saba. To dan haka al'amarin sai ya zame musu akwai wahala, shine yace fa shaqqa alaihim, sai ya tsananta akan su. Fa kana man aqama kulla yawmin miskinan taraka sawma biman yudiku, wato sai al'amarin ya kasance duk wanda yake da ikon yin azumi idan ya ciyar da miskini a madadin kowane yini, to wannan ya tsaya masa matsayin rashin yin azumi shine yace wa rukhisa lahum fi dhalik aka musu rangwame game da haka fa nasahatha wannan rangwame kenan sai fadar Allah ta shafe shi wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun ubangiji ta'ala yace da za ku yi azumi shi yafi muku alkhairi in har kun kasance kun san da haka shine yace fa umiru bis sawmi sai aka umarce su da yin azumi an gane ku kenan ubangiji ta'ala ya umarce su da cewa su yi azumi kamar yanda yace fa man shahida minkum shahra falyasum to dan haka dai a takeice bayani ya gabata a kan wannan babi wanda yana nuna mana bi a sannu na ubangiji subhanahu wa ta'ala game da bayinsa yau za mu tashi babi na 40 قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب متى يقضى قضاء رمضان وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى فعدة من أيام أخرى وقال سعيد بن المسيب في وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر لا يسلب حتى يبدأ برمضان وقال إبراهيم يعني ابن يزيد النخعي إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم ير عليه إطعاما ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه مرسلا وابن عباس رضي الله عنهما أنه يقيم ولم يذكر الله تعالى الإطعام إنما قال فعدة من أيام أخرى قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن يحيى هو ابن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن ابن عوف أنه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان قال يحيى الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم ما لن الله يجيك أنسى كي تيوى ونن بابيني نمسمى متى يقضى قضاء رمضان a yaushe ne za a rama wato kwanukan da aka sha azumi na Ramadan an gane ko lafazin qada'u anan bi ma'ana al-ayyam allati uftira fiha mata yuqda qada'u ramadan a yaushe ne za a rama adadin kwanukan da aka sha wato na azumi shin wannan ramuwa tana kasancewa kai tsiye bayan wucewar azumi a ce dole ne kai tsaye mutum bayan an sallace mutum ya kama azumin da yake kansa na ramuwa ya rama ko kuma akwai halaccin ya jinkirta har zuwa wani lokaci sannan bugu da ƙari rama wannan kwanuka da mutum ya sha shin dole ne ya jera su ko kuma yana iya rarraba su daban-daban yayi har ya kai lokacin da zai sauke iya adadin azumin da yake kansa kenan kamar abubuwa ne guda biyu a yaushe ne mutum zai rama shin kai tsaye mutum zai rama bayan wucewar ramadan ko kuma zai iya jinkirtawa zuwa wani lokaci dole ne ya jera su ko kuma zai iya yi daban-daban to shine anan wato malam ya shigo da hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa la ba'sa an yufarra yace ba laifi da za a karkasa wato azumin da yake kan mutum na Ramadan ma'ana a wajen ramawa ba laifi mutum da zai rarraba shi idan kai daya biyu ka huta idan an samu wasu yan kwanuka hannu kai ka huta har ka kai lokacin da zaka gama iya adadin abin da yake kanka shine yace la ba'sa an yufarraq yace ba laifi akan iya rarraba wato azumi na Ramadan a wajen rama shi menene dalili sai yace li kaulillahi ta'ala saboda fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa'iddatun min ayyamin ukhra da yace wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra duk wanda ya zaman tuba shi da lafiya ko yana kan halin bulaguro ya sha azumi ubangiji ta'ala yace na kan shi kilga wasu kwanuka na daban domin rama iya abin da ya sha na azumi to kaga anan ubangiji ta'ala ya ce fa'idatu min ayyamin ukhra na kan shi kenan kilga wasu kwanuka na daban domin rama iya adadin abin da yake kansa kaga kenan jirawar ba dole bane a karkashin wannan aya وقال سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب المخزومي الله يجكنسا يا فدا في صوم العشر جمدا واتو عزمين كوانكا قوم نفركن ذي الحجة وند انا بكاتر مسلمي ييوي تأيوكا نعبادة اشكنسو كمر يند بياني يغباتا نزا الله صلى الله عليه وسلم يكي تشيوا باب وسكوانكا wanda aiki nagari ya fi soyuwa a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala sama da kwanuka goma na farkon Zulhijja. Sahabai suka ce ya Rasulullahi ko da jihadi domin ɗaukaka addinin Allah bai kai matsayin aiki nagari a cikin waɗannan kwanuka? Manzon Allah ya ce ko da jihadi domin ɗaukaka addinin Allah sai dai mutumin da ya fita da ransa da dukiyarsa bai dawo da komai ba. Shi zai yi daidai da mutumin da ya aikata aiki nagari a cikin kwanuka goma na farkon Zulhijja. Wanda azumi ko yana daga cikin ayyuka waɗanda suke nagari wanda aka fi so bawa ya rayar da waɗannan kwanuka da su. To shi ne anan Sa'id ibn al-Musayyab yake faɗa game da azumi na kwanuka goma na farkon Zulhijja. Yaya mutumin da ake bin shi bashin azumi zai iya yin su? Yace la yasluhu hatta yabda bi Ramadan, bi Ramadan. Yace bai dai dace ba mutumin da ake bin shi bashi na azumi na Ramadan ya shagala da yin azumi na kwanuka goma na farkon Zulhijja. Shine yace hatta yabda bi Ramadan, abin da ya dace ya fara da iya abin da yake kan shi na Ramadan, idan ya gama sannan kuma sai ya ci gaba da kenan azumin na nafila. An gane ku? Idan ana bin ka bashi ai maganar kyauta ma bata taso ba, mutumin da yake bin ka bashi ka dauki kyauta kana masa abin da ya kamata ka biya bashin da yake kanka, in ya so in ka sauke nauyin da yake kanka sannan kuma wato ka ci gaba da yin kyautar. To anan kamar shi yana nuna rashin dacewar shagala da azumi na nafila ga wanda ke akwai bashin azumi na farilla a kansa, amma fa ba yana nuna kwata-kwata cewa in ana bin ka bashin azumi ba za ka yi ba azumi wanda yake na nafila, ba haka ba ke nihi. Babu dalilin da ya hana cewa mutumin da ake bin shi bashin azumi na Ramadan cewa ba zai yi azumi na nafila. Amma abin da ya fi dacewa ne, don haka ya ce la yasluhu. An gane ko? Lafazin la yasluhu abin da yake nihi ma'ana baya dacewa. Yace la yasluhu hatta yabda bi Ramadan, ai baya dacewa ya shagala da azumi na kwanuka goma na farkon Zulhijja hatta yabda bi Ramadan, sai ya fara da ramuwar iya abin da yake kansa na azumi na Ramadan. Wa qala Ibrahim ibn Yazid an-Nakai yace idza farata, idan mutun yayi sakaki wanda ke akwai bashin azumi na Ramadan a kansa hatta sha a Ramadanun akar, har wani Ramadan na daban ya zo ya tarar da shi, ya ce to ya sumu kuma gaba ɗayansu da shi Ramadan ƙin na bara da yake kanka da na bana, to ka yi ƙoƙari ka azumce su gaba ɗaya. An gane ko? Misali azumi na bara da ya wuce rashin lafiya ta kwantar da mutum bai samu yi ba, sannan wani Ramadan na bana ya zo kuma bai samu yi ba, yanzu na bana ya wuce ya samu lafiya, yaya zai yi? Shi ne ya ce ya sumu kuma ya azumce su gaba ɗaya. Walam yara alaihi ibrahim, Ibrahim baya ganin cewa akwai ciyarwa a kansa cewa dan ya yi sakaki bai rama wancan ba, gaya har na bana ya zo ya tarar da shi, kenan sai ya azumce su gaba ɗaya kuma babu maganar ciyarwa a kansa. Sai ya ce wa yuzkaru ana abi hurairah ta mursala, wato ana bada labari daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda, wanda hadisi ne mursal. An gane ku? Haka nan daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda, annahu yu'im cewa duk wanda ake bin shi bashi azumi na Ramadan yayi sakaki bai rama ba har wani Ramadan din ya iske shi to a duk lokacin da zai rama zai ciyar da miskini a madadin kowane yini kamar yadda yake cikin wata riwaya zai bada mudu daya a cikin wata riwaya kuma zai bada wato nisfu sa'in shine mudu biyu zai ba kowane miskini zai ba miskini a madadin kowane yini sai malam yace wa lam yazkurillahu ta'ala al-iqa Ubangiji ta'ala bai ambaci ciyarwa a cikin alkur'anin sa inna ma qala fa iddatu min ayyamin ukar iya abinda Allah ya faɗa cewa fa iddatu min ayyamin ukar duk wanda ya sha bashin azumi to na kan shi kenan kirga wasu kwanuka na daban domin rama iya abinda yake kansa wannan faɗa ce ta al-Imam al-Bukhari shi yayi istidlali da wannan aya ta alqur'ani yace Allah iya abin da ya ambata wanda ake bin shi bashin azumi kenan lokacin da ya samu damar ramawa ya kirga wasu kwanuka na daban ya rama amma Allah bai ambata cewa in ka rama dole sai ka ciyar kuma haka bugo da kari a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu hadisi marfu'i wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ake bin shi bashin azumi idan ya shekare lokacin da zai rama sai ya ciyar da miskini to amma an samu daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kusan mutun shida wanda akwai Abu Huraira Allah ya kara masa yadda akwai Abdullahi dan Abbas akwai Umar Allah ya kara masa yadda akwai irin su Mu'az ibn Jabal akwai su Aisha Allah ya kara masa yadda waɗanda su suna ganin cewa idan zaka rama to zaka ciyar da wato miskini a madadin kowane yini domin shi Umar Allah ya kara masa yadda yana cewa duk mutumin da ya rama yinin da ake bin shi na azumi na Ramadan kuma ya ciyar da miskini wannan zai zame masa daidai da azumtar wannan azumi a cikin Ramadan ma'ana idan ana bin ka bashin azumi to lokacin da zaka rama idan ka rama wannan azumi kuma ka ciyar da miskini to daidai yake tamkar ka azumci wannan azumi a cikin wata na Ramadan kamar yadda shi Umar Allah ya kara masa yadda wato yake fada to illa kasancewar ciyar wannan gama waɗanda suke ganin za a yi babu dalilin da ya nuna cewa wajibi ne daga cikin alkur'ani ko hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko dan haka shi malam ya tafi akan cewa kenan tunda Allah bai ambaci ba ciyarwar kenan ba mu ganin cewa dole ne a wajabta ma mutun cewa sai ya ciyar kamar yanda anan shine yace walam yara alaihi iqam sai yace amma wa yuzkaru an abi hurayra ta mursala wa ibn abbas annahu yuqim kenan abu hurayra Allah ya kara masa yadda da abdullahi dan abbas su sun tafi akan cewa idan mutum ya bar azumi ya shekare a lokacin da zai rama kenan zai ciyar da miskini a madadin kowane yini kenan sai ya bada mudu ɗaya ga miskini ya rama azumin sannan kuma ya bada mudu shi Ibn Umar Allah ya kara masa yadda shi yana ganin cewa in ka bar azumin ya shekare to iya abin da yake kanka ciyarwa zakai kuma ba magana ka rama azumi an gane ko ciyarwa kadai zakai ba maganar wato karama azumin kenan idan mutum ya bar azumin ya shekare shine shi Ibn Umar kenan hadisin nashi shine yake kamar yanda hadisin yake cikin musannaf na Abdurrazzaq da Ibn al-Munzir sun fitar da hadisin ta hanyoyi waɗanda suke ingantattu daga Nafi da Abdullahi dan daga Nafi shi kuma daga Abdullahi dan Umar shine yake cewa man taba a hura maganani wa huwa mari duk wanda azumi na Ramadan biyu suka jero a kan shi bai yi ba alhali ba shi da lafiya walam yasiha bainahuma kuma bai samu lafiya tsakanin Ramadan na bara kenan da na bana balantana ya rama na bara har na bana ya isko shi kuma rashin lafiya bata ba shi damar yi ba shine sai yace qabala akhira minhuma kenan na ƙarshen sai ya rama shi kenan na bana an gane ko yace qabala akhira minhuma bi siyami na ƙarshen sai ya rama shi ya azumi wa qabala awwala minhuma bi iqami muddin min hindatin kullu yawmin walam yasum yace na karshen kuma sai ya rama shi da shine game da ciyar da miskini a kowane yini amma ba tare da yin azumin ba. To illa kasancewar a magana wadda take mafi rinjaye kamar yadda bayani ya gabata, duk wanda rashin lafiya ta hana shi yin azumi, to abinda ya zama wajibi a kan shi ya yi hakuri lokacin da Allah ya bashi lafiya sannan ya rama. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar, kenan ko shekara nawa za a kai lokacin da ya samu lafiya sai ya kai ga iya adadin abin da yake kai shi na azumi ya rama. Wannan fatawa ce kenan ta Ibn Umar, Allah ya kara masa yadda, yake ganin cewa sai ka rama na banan kenan na baran shi kuma a madadin kowane yini sai ka bada kenan mudu, amma kuma ya kayyade mutumin da kenan rashin lafiya ce ta kwantar da shi bai samu lafiya ba tsawon shekara domin rama wannan azumi har kenan Ramadan na bane ya tafi shi. Shine malam sai ya shigo da hadisin Aisha, Allah ya kara mata yadda, take cewa kana yakunu alayya sawmu min Ramadan, take cewa azumi na Ramadan ya zamantu na kasancewa a kaina, ma'ana na kan sha azumi na Ramadan, fama astaqi'u an aqdiyahu illa fi Sha'ban, tace ba na samun damar da zan rama shi wato sai a cikin wata na Sha'ban. Kenan ta kan sha azumi na Ramadan amma ba ta samun damar wato rama wannan abin da yake kanta na azumi sai gab da Ramadan kenan na shekara mai zuwa cikin watan Sha'ban. Yahya ibn Sa'id al-Ansari sai yake cewa ash-shughul minan nabiy sallallahu alaihi wasallam aw bin nabiy sallallahu alaihi wasallam, kula da lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tattala shi shine yake hana Aisha ta rama azumin da yake kanta, sai an zo gab kenan da wani azumi na Ramadan sannan Aisha take samun damar wato ramawa. Me yasa? Saboda a cikin wata na Sha'ban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na yawaita azumi. Shi wannan Yahya ibn Sa'id al-Ansari shi anan iya zatansa ne cewa uzurin da yake hana Aisha ta samu damar rama abin da yake kanta na azumi da ta sha sai an zo cikin watan Sha'ban saboda kula da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To tare da cewa malamai suka ce wannan hujja tana da rauni domin shi kanshi wannan lafazi ne ziyada ce wadda take mudraja, an gane ko ba cikon hadisin bane, nan kasancewar shi Yahya ibn Sa'id al-Ansari shine iya abin da ya hararo na uzurin da yake hana Aisha ramuwar azumi shine shagala da lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tare da cewa abin da yake nuna raunin haka kamar yadda malamai suka faɗa shine kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a iya tsantsar adalci da Allah ya kimsa a cikin zuciyarsa, rabon kwana ba wajibi bane a kansa amma tare da haka manzon Allah ya yi rabon kwana tsakanin iyalinsa, wanda a duk yini na Allah bayan la'asar kowace mata daga cikin matansa manzon Allah yakan shiga gidanta ya je su dan tattauna har ma ya sumbance ta ya dan shafe ta sannan sai ya yi gaba. A ƙarshe manzon Allah sai ya tukake a ɗakin matar da kwananta ne, kowace sai manzon Allah ya je ya ɗebe mata kewa sannan sai ya yi gaba, dan saboda mace tara wata kafin a ce an zagayo kaga kwanuka sun ja. To wannan shine hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kaga anan kenan Aisha tana daga cikin matansa tara wanda kuma akwai rabon kwana tare da ita, kenan anan na cewa shagala da lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shike hana ta ramuwar azumi sai an zo cikin wata na Ramadan, wannan cikin wata wanda yake na Sha'ban, kenan anan malamai suka ce anan bayya zamantowa uzuri. Allahumma sai dai kasancewar kenan ita tana ganin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan iya buƙatar ta a duk lokacin da yake da buƙatar ta, kenan dan haka kenan ba za ta rama wannan azumi sai da izinin shi, kenan takan iya yiwa kuma shi baya ba ta izinin ramuwar sai a cikin watan Sha'ban, kenan akwai ihtimalin haka yakan yiwu. To dan haka dai anan jinkirta ramuwar azumi da Aisha take yi sai a cikin watan Sha'ban, kaga ba za ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai sani ba. Kuma inda laifi ne, to da Allah ya turo masa sakon cewa maza duk wanda ke akwai bashin azumi a kansa to ya rama da maza. Amma haka aka rayu har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya, Aisha ba ta rama iya abinda ta sha na azumi sai a cikin watan Sha'ban. Akan wannan wasu malamai wato suke ganin cewa ai Aisha ba ta sauran azumi waɗanda suke na nafila kamar 6 ga watan Shawwal da irin sa azumin rana Arafa da sa azumin rana Ashura da sauransu. Me yasa? Saboda kasancewar ba ta ganin halaccin yin azumi da nafila kenan ga wanda ke akwai bashi wanda yake na Ramadan a kansa. Malamai suka ce me da'awar haka ba shi da wani dalili wanda ke nuna cewa Aisha ba ta azumtar waɗannan azumi na nafila. Kuma yaya za a ce duk waɗannan azumi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da mu'minai ya zaburar da su akan cewa su nace akan yin su, irin shi azumi wanda yake na 6 ga watan Shawwal da azumin rana Arafa da azumin Tasu'a da Ashura da irin azumi na kwana 3 a kowane wata da irin azumin Alhamis da Litinin, a ce Aisha kwata-kwata ba ta yi su. Don haka dai alƙaulun rajihi a nan, mutumin da ake yin shi bashin azumi na Ramadan baya hana yayi azumi na nafila, baya hana yayi azumi na nafila kamar yadda mafi yawan malamai akan haka suke. Kuma wannan ita ce faɗa mai rijiyayi. Inan don haka irin su azumi na 6 ga watan Shawwal, irin su azumi na wato rana Arafa da na Ashura da sauransu, wannan duka mutum yakan iya yi. Amma abin da aka fi so, abin da ya fi dacewa, ka biya bashin da yake kanka sannan ka shagala da yin nafila. Kamar yadda a baya wato Sa'id ibn Musayyib yake cewa ai bayyana cewa ga wanda ake bin shi bashi na Ramadan ya shagala da yin azumi na nafila, ya yi haƙuri har ya ida na Ramadan in ya so sannan ya shagala da yin nafila. To a taƙaice shi wannan waɗannan hadisai suna nuna mana kenan ramuwar azumi ba abu bane ba wanda Allah ya wajabta mana cewa kai tsaye da zaran Ramadan ya wuce dole ka rama iya abin da yake kanka. Kenan kana iya jinkirtawa lokacin da ka samu damar ramuwa ka rama. Amma abinda Allah ya fi so, ya fi kauna, idan ya dora ma bawansa wani aiki to ya yi gaugawa ya sauki, domin shi ramuwar azumin dole ne. To Allah ko abinda ya fi so, abinda ya dora ma bawansa to ya yi gaugawa ya kusanci Ubangiji subhanahu wa ta'ala da wannan. Kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi, Ubangiji ta'ala yake cewa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya min maftaratuhu alayhi, bawana bai taɓa kusanta ta da wani abu wanda na fi so na fi kauna sama da abin da na farlanta masa. Kaga shi kenan rama azumi na Ramadan wannan wajibi ne. To Allah ya fi son kenan ka yi ƙoƙarin ka kusance shi da abin da ya wajabta maka, bayan ka gama abubuwan da Allah ya wajabta maka sannan ka biyo baya da ayyuka na nafila. Kamar yadda a cikin hadisin ya ce wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bi nawafili hatta uhibba. Don haka shi Sa'id ibn Musayyib yake cewa game da azumi na 10 na kwanuka 10 na farkon Zulhijja, yace bayyana cewa mutun ya shagala da su sai ya fara da abinda yake kanshi kenan na bashin azumi na Ramadan. Amma inda zai azumci waɗannan kwanuka tare da cewa akwai bashin a kansa, azumin sa yayi zai samu sakamakon da ake samu a wajen Ubangiji subhanahu wataala. Sai dai yin haka khilaful aula ne, an gane ko sabanin abinda yafi dacewa ne. باب الحائض تترك الصوم والصلاة. وقال أبو الزناد إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر أنه قال حدثني زيد عن إياب عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها. wato wannan babi ne wanda ke bayani game da cewa mace mai jinin al'ada sai ka hada da mai biki domin duk tafiyar su daya ta turku soma wassala tana dina yin azumi da sallah a lokacin da take cikin hali wanda yake na jinin al'ada kamar yanda mace mai biki a lokacin da take cikin jinin biki ita ma tana dina yin sallah da azumi a nan kasancewar malam bai bujuro ba game da bayani da hukunci game da hukuncin cewa ramawa za ta yi ko ba ramawa ba za ta yi kuma in ramawa za ta yi akwai bambanci tsakanin sallah da azumi ko kuma gabaɗayan su ne za ta rama ba dan komai ba saboda hadisin da ya zo da shi a karkashin baban bai kunshi ba cewa ta rama ko kada ta rama dukan su za ta rama ko kuma wani ne daga cikin su za ta rama shi yasa yace babul ha'idhi tatruku sawma wassala babi ne wanda ke bayani game da cewa mai jinin al'ada tana dina azumi da sallah to shine anan sai ya shigo da hadisin Abu Dinar shine wato Abdullahi ibn Zakwan an gane ko wanda tabi'i ne yake cewa inna sunana yace lalle sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa wujuhal haqqi da duk wasu fuskoki waɗanda suke na bayani game da gaskiya sune ayoyin alqur'ani yace la ta'ati kaseeran yace su da yawa sukan zo ala khilafir ra'ayi saba akan sabanin abinda hankali yake gani so da yawa zaka samu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko aya ta alqur'ani ta zo a kan saɓani iya abinda yake cikin ra'ayinka da tunaninka sai ce amma fa kuma yaji dul muslimuna buddan min ittiba'ihima musulmi ba su da wata makawa dole su aje ra'ayinsu da tunaninsu su bi abinda Allah ya faɗa da manzonsa ko da ya saba ma ra'ayinsu da tunaninsu an gane ku sai ya ce min zalika yana daga cikin abubuwa na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke zawwa akan sabanin ra'ayi yace annal ha'iba yace lalle ita mace mai jinin al'ada ta qadi siyama tana rama azumi wala ta qadi salata amma ba ta rama sallah kaga wannan idan ka tsaya ka kalla in zaka yi amfani da hankalinka da tunaninka sai kaga shi wannan nasu ya saba ma ra'ayinka da tunaninka saboda mi yasa duk wanda aka zare masa cancantar yin wata ibada aka ce bai dace bai yi to ka gani maganar a fuskantar masa da ramuwa a ce lokaci kaza ya rama kaga wannan kamar ya ci karo da hankali da kuma kasancewar wanda aka nuna cewa a cikin wannan yanayi wato na cewa bai inganta ba ya aikata wannan aiki to tunda an ce bai inganta maka aikata kaza a lokacin da kake cikin kaza kenan maganar a wajabta maka bayan wucewar wannan lokaci shi ma wannan ya sha ya ci karo da da tunani da ra'ayi kamar yanzu misali mace mai jinin al'ada an ce bai cancanta ba ta yi azumi a lokacin da take cikin jinin al'ada to nan maganar cewa in kwanukan al'ada sun wuce a ce a wajabta mata ramuwar azumi kenan wajabta mata wannan kamar ya ci karo da ra'ayi kamar da tunani kenan tunda an nuna cewa a wannan lokaci ba ta iya kenan nan maganar a wajabta mata a ce dole sai ta rama kenan wannan ya ci karo da ra'ayi haka nan kasancewar kenan rashin ingancin aikin cewa yin azumi in ta yi a wannan lokaci bai inganta ba kenan shi ma akan cewa a wajabta mata cewa ta rama azumin in bayan waɗannan kwanuka sun wuce shi ma wannan a tunani da ra'ayi ya ci karo da shi to amma kasancewar me yasa saboda haka menene zai bambanta tsakanin azumi da sallah an ce in tana jinin al'ada bai cancanta ba ta yi sallah bai cancanta ba ta yi azumi sai aka zo aka ce to amma an wajabta mata cewa ta rama azumi to ita sallar menene ya hana ita a wajabta mata cewa tunda bai cancanta ba tana jinin al'ada ta yi sallah to ita sallar me ya hana a wajabta mata cewa ta yi a lokacin da jinin al'adar kenan ta samu tsarki me ya bambanta tsakanin azumin da shi da ita sallar. Kenan in kamar misali mutum zai yi amfani da ra'ayin shi da tunanin shi, an nuna cewa in tana cikin jinin al'ada bai cancanta ba ta yi azumi, bai dace ba ta yi sallah, to sai aka ce in ta samu zargi kuma an wajabta mata tarama azumi, amma sallah aka ce ba a wajabta mata ba, ba maganar tarama sallah. An gane ma'ana bambanta tsakanin kenan azumin da sallah a wajen ramuwa, wannan in ka tsaya kai a tunaninka sai ka ga to menene ya bambanta tsakankanin su. Kenan da abin da ya dace yanda aka farlanta mata ramuwar azumi, kenan a rama a wajabta mata ramuwar sallah. To shi ne sai yake cewa kenan su da yawa yake cewa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da huskoki waɗanda suke na gaskiya ayoyi na Alkur'ani sukan zo akan sabanin ra'ayi. An gane ku? Kamar yadda Aliyu dan Abi Dalib Allah ya kara masa yadda yake cewa law kana ad-dinu bil ra'yi lakana asfaru al-khuffi awla bil mashi min a'lahu. Yace wa qad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffihi. Yace inda a ce addinin Allah akan ra'ayi da tunani ake gina shi, to da kasar khuffi wanda ake takawa akan kasa shi yafi dacewa game da shafa akan shafar sama. Da kasar kufi kenan shi ya fi dacewa a ce shi za a shafa a kan sama. Ya ce amma tabbas na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na shafar sama kufin shi baya shafar kasa. Kenan in a ra'ayi ne da tunani inda ake takawa a kan kasa kenan shi ya kamata a ce a shafa. To amma da yake addinin Allah ba ra'ayi ba ne, akwai hikimomi wanda hankalin dan adam da tunaninsa ya yi kaɗan ya gano. Kenan a irin wannan dalilai da ake samu su shine anan yace fa ma yajidu muslimuna buddan min ittibaiha. Yace musulmi basu da wata makawa, dole ne su bi alqur'ani su bi sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama koda ya saba ma ra'ayinsu da tunaninsu. Dan haka akwai littafi na musamman wanda malamai suka tattara irin waɗannan hadisai, wanda in ka tsaya kai tunani da ra'ayinka sai ka ga abubuwan kamar sun saba ma tunani da ra'ayi. To akwai hikimomi na Ubangiji subhanahu wataala, iya abin da yake kan mumini shine mai kauya. Inna ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainakum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun.
Na'am.
To shine anan wato malam sai ya shigo da hadisin Abu Sa'id al-Khudri. An gane ko? Kenan a irin wannan ra'ayin ita akwai hadisi wanda ya gabata, Mu'aza Allah ya kara mata yadda ta tarar da Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai take tambayar Aisha take cewa ya ummul mu'mini wai me yasa mata ake umarnin su cewa su rama azumi idan sun tsarkaka game da jinin al'ada kuma ba a sanya su su rama sallah. Aisha sai ta yi zaton cewa ko ta dosani irin wannan tunani na khawarij, ɗan tawaye musulunci wanda galibi suna amfani da tunaninsu da ra'ayinsu suna gabatar da shi akan nassi. Aisha take cewa a haruriyatun anti, shin ke ma dai ɗan tawaye musulunci ce, ke ma kharija ce daga cikin waɗanda kenan suka yi tawaye ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka koma gefe suna fito na fito da shugabannin addini, su ne ake kiransu wato haruriya, domin sun je sun yi sansani a wani daji wanda ake kiran shi harura, da haka sai ake dangana su zuwa wannan. Shine Aisha tace a haruriyatun anti, tace a kawai tambaya ne niki. Aisha tace mata to ki san da cewa ana umarnin mu in mun gama jinin al'ada mu rama iya abin da yake kanmu na azumi, amma ba a umarnin mu game da ramu sallah. Kaga anan Aisha mai ta nuna mata kawai dole ne musulmi ya mai kauya koda tunanin shi bai gane menene hikima ba. To shine anan wasu malamai suka ringa kokarin menene hikima wadda ta sa aka bambanta tsakanin azumi da sallah. Mafi yawan malamai sun dogara akan cewa hikimar da ta sa aka bambanta tsakanin azumi da sallah a wajen ramuwa ga mace mai jinin al'ada, suka ce sallah abu ce wadda take maimaituwa su biyar a kowane yini. Kaddara cewa mace za ta yi kwana biyar tana al'ada, akalla sallah nawa take kanta? Sallah 25. Amma idan azumi ne, azumi nawa ne? Azumi 5. Suka ce to addinin Allah ko addini ne wanda aka gina shi akan sauki, an gane ku, wanda babu tsanani a cikinsa, don haka sai aka ce ta rama wannan azumi, amma sallah an yafe mata. To haka mafi yawan malamai suka dogara akan wannan, illa kasancewar wato Imamul Haramain shine Al-Juwayni yake cewa duk mutumin da zai bi wato nassi, an gane ku, duk mutumin da wato an gane ku shi a iya abinda ya tafi akan shi, kawai abinda za a bi akan wannan magana shine kawai abu nassi. Duk wani abin da aka ambata na cewa ga yi dalilin da ya bambanta tsakankanin sallah da azumi a wajen ramuwa ga mai al'ada, ya ce wannan duka faɗa ce wadda take mai rauni. Kawai iya abin da yake wajibi ka bi nassi ka mai kauya, ko baka gane ba menene hikima. Tare da cewa wani malami shine Al-Muhallab yana ganin sababi abin da yasa aka hana mai jinin al'ada yin azumi a lokacin da take cikin jinin al'ada, yace kasancewar jinin da yake fita daga jikinta galibi yakan haifar mata da samu raunin jiki. Dan haka kenan anan sai aka yi amfani da abin da yafi rinjaye, aka ce in tana cikin jinin al'ada kada ta yi azumi, an gane, domin kuma in ka koma samun raunin jiki in ya kasance mutum baya iya yin azumi, kaga wannan yana wajabta ba mutum ya ajiye azumi lokacin da ya zamanto baka cikin koshin lafiya, baka iya azumi, to an baka damar ka ajiye azumi. Dan haka kenan ita kuma jini in yana fita daga jikinta wannan yakan haifar mata da samun rauni a jiki, dan haka kenan aka ce ta ajiye azumi. Kenan ko an amfani ne akan mafi rinjaye, kenan ko da bata samu rauni ba indai tana cikin jinin al'ada dole ta ajiye azumi. To dan haka malamai suka ce wannan hujja tana da rauni. Me yasa? Saboda kasancewar yanzu marar lafiya inda zai jimri yayi azumi, menene matsayin azuminsa? Azumi ne ingantacce, kuma tare da cewa mace wadda take jinin istihaba, jini na rashin lafiya, wanda jinin ma ya fi zuba nata sama da mai jinin al'ada, amma tare da cewa kuma an halitta mata yin azumi, idan tana cikin jinin istihaba in ta yi azumi, azuminta yayi. Don haka dai kawai iya abin da yake dole shine kawai abi dalili, nassi shine za a bi, sawa'an an gane hikima ko ba a gane hikima ba. Kenan don haka dai Allah ya yi umarni akan harshen manzansa, idan mace ta samu tsarki dole ta kilga kwanukan da ta sha na azumi ta rama, amma maganar ramuwar sallah ba ta taso ba, kamar yadda Aisha ta ce ba a sanya mu rama sallah, iya abin da ake samu rama shine azumi. Shine anan sai ya shigo da hadisin Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kara masa yadda, ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce alaysa idha habat lam tusalli wa lam tasum, shin yanzu mace idan tana jinin al'ada ai ba ta sallah ba ta azumi? Suka ce kwarai, manzon Allah ya ce fa zalika nuqsanu diniha, wannan shine tawayar addinin mace. A hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ban taba ganin masu tawayayyen hankali, masu tawayayyen addini sama da kumata. Sai wata mata ta tashi ta ce ya Rasulullahi, menene tawayar hankalin mace kuma menene tawayar addininta? Manzo Allah sai yake cewa shin shedar mace biyu ba a matsayin shedar namiji ɗaya ba take? Tace kwarai, manzo Allah ya ce to wannan shine tawayar hankalin mace. Mace in ta kai dari shedar su a matsayin shedar namiji ɗaya take, ko sun kai dubu? Ubangiji ta'ala ya ce fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani, idan wanda za su ba da shaida ba su zamanto ba mazaje ne guda biyu, ba a samu mazaje biyu ba, Ubangiji ta'ala ya ce to a samu namiji ɗaya da mata guda biyu. Maza Allah ya ce wannan shine tawayar wato hankali na mace, saboda ita mace yi mata wayo bai da wahala, an gane ko, mayaudari a cikin kankannan lokaci wanda ya iya zance zai zo ya yaudare ta, amma shi namiji duk abinda za ka faɗa masa iya hankalin da Allah ya mishi, in dai ba dudu ba ne sai ya tsaya ya yi tunani, sai ya auna maganar ka. To shi yasa kenan cikar hankalin namiji ya fi na mace, shi namiji yana da tsinkaye, kuma anan so da yawa wasu sukan kasa bambantawa sai a ringa daukan kamar misali ilimi ba maganar ilimi ba ake ilimi daban hankali daban shi ilimi akan samu mace tahi maza nawa mace za a samu mace da ta fi su ilimi abinda ake nihi tsinkaye ita mace tsinkayen nesa ne batta da shi to sai yake bada amsar game da tawayar addinin ta shine yace shin yanzu mace idan ta tana jinin al'ada ai ba ta sallah ba ta azumi suka ce kware manzo Allah yace fa zalika nuqsanu diniha wannan shine tawayar addininta shine tawayar addinin mace saboda in tana cikin jinin al'ada ba maganar sallah ba maganar azumi wannan sai ka sanya shi a layin dalilan da suke nuna cewa imani wato yana raguwa kuma yana karuwa kamar yanda yake a cikin aqidar ahlus sunna wal jamaa to wannan kenan yana nuna cewa mace ba ta sallah ba ta azumi dan haka malai ya kallo wannan lafazi sai yace babul haidi tatruku sawma was sala to amma a cikin abin da yake cikin wasu hadisi na daban kenan iya abin da za ta rama in ta bar sallah ta bar azumi kenan azumi kadai za ta rama amma ba maganar ramuwar sallah باب من مات وعليه صوم وقال الحسن إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا موسى محمد بن موسى بن أعين قال حدثنا أبي عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه تابع أبو بن وهب عن عمرو ورواه يحيى بن أيوب عن ابن أبي جعفر قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها قال نعم فدين الله أحق أن يقضى قال سليمان فقال الحكم وسلم ونهن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث أنهما قالا سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما ويذكر عن أبي خالد قال حدثنا الأعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أختي ماتت وقال يحيى وأبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت وقال عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت وعليها صوم نذر وقال أبو هريز حدثنا إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمي وعليها صوم 15 يوما wato wannan babi ne wanda ke bayani game da mutumin da Allah ya masa rasuwa akwai bashin azumi a kansa Allah ya masa rasuwa akwai bashin azumi a kansa shin yaya za a yi da azumin da yake kansa ya sha ko kuma rama masa za a yi ko kuma wani abu za a yi na daban shine anan Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan Al-Basri yace in sama anhu 30 rajulan idan aka samu mutum 30 lafazin rajulan anan la mafhuma lahu ko da a ce mata ne in dai an samu mutum 30 daga cikin danginsa suka karkasa azumin da yake kan shi yawman wahidan ayini dai gaba ɗaya suka yi jaza yace ya halatta an gane ko ba maganar sai an karkasa yau ayi gobe ayi jiba ayi har akai adadin da yake kai shi misali in azumi 10 ake bin shi daga cikin makusantan shi aka samu mutum 10 in ayi ni dai kowa yayi azumin dai to wannan sun sauke masa sannan sai malam ya shigo da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man mata wa alaihi sawmun sama anhu waliyu manzon Allah yace duk wanda ya mutu akwai bashin azumi a kansa sama anhu waliyuhu ma'ana majibincin lamarinsa sai yayi masa azumi ya ake nihi da waliyuhu anan ana nihi dangin shi na kusa musamman waɗanda suke magadan shi su ne nauyin ya zamanto wajibi a kansu dole su rama masa azumin da yake kansa to shine annabi malam sai yake cewa taba a hubun wahabin an amr wato kenan muhammad ibnu musa ibnu a'yan an gane ko mahaifinsa kenan abdullahi ibnu wahab ya masa mutaba'ar riwayar hadisin daga amr hakanan yahya ibnu ayyub ya rawaito hadisin daga wato abdul shine ubaydullahi ibnu abi ja'far sannan malam sai shigo da hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda yake cewa wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace ya rasulullah ya manzon Allah inna ummi ma tatwa alaiha sawm shahri lalle mahaifiyata Allah ya mata rasuwa alhali akwai bashin azumin wata a kanta yace afa aka bihi anha ya rasulullah nakan iya biya mata qala na'am manzon Allah yace kwarai kakan iya biya mata in ka biya mata ya biyu sai yace fadainullahi a haqqo an yuqba kuma bashin Allah shi yafi cancanta game da biya kenan bashi ne akan ta kuma bashin mahalicci ubangiji subhanahu wataala bashin sa shi yake sama da bashin kowa nashi shi yafi cancanta a biya kenan anan manzon Allah ya nuna cewa in ya rama mata wannan azumi kenan ya tsaya matsayinta Sulaiman sai yake cewa al-Hakam ibn Nafi da shi da Salama suke cewa muna zaune a lokacin da Muslim al-Baqin ya bada labari dangane da wannan hadisi suke cewa sun ji Mujahid ibn Jabr yana ambatawa daga Abdullah dan Abbas Allah ya kara masa yadda Abdullah dan Abbas yana cewa wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo kukan cewa mahaifiyarsa Allah ya mata rasuwa akwai bashin azumin wata a kanta yakan iya rama mata manzon Allah ya bashi amsar cewa eh kware yakan iya ramawa sannan sai yace an ambata daga Abi Khalid shi kuma daga Amash daga Hakam da Muslim da Salama ibn Kuhay daga Sa'id ibn Jubair da Aba da Mujahid da Mujahid da shi Sa'id ibn Jubair da Aba ibn Abi Rabah da Mujahid ibn Jabr gaba ɗayan su almajirai ne na Abdullahi dan Abbas kenan waɗannan ukun gaba ɗaya sun rawaito daga malamin su Abdullahi dan Abbas su iya abinda suka rawaito suka ce qalati mur'atu lin-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam maimakon waccan hanya da yace ja'a rajulun ilan-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam amma su ta suka yi wata mata ta faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullahi inna ukhti matat tace ƴar uwata Allah ya mata rasuwa kuma ga bashin azumi a kanta shin nakan iya rama mata manzon Allah yace kwarai bashin Allah shi yafi cancanta game da biya sannan malam sai yake cewa Yahya da shi da Abu Muawiya an gane ko Yahya kenan ibn Sa'id al-Qaffan da Abu Muawiya shine Muhammad ibn Khazim ad-Darir daga Amash daga Muslim al-Baqin daga Sa'id ibn Jubair daga Abdullah dan Abbas sai yake cewa qalati bura'atu kenan kamar wacce riwayar su ta su uku wata mata ta faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta ce inna ummi matat lalle mahaifiyata ta rasu kaga waccan ta ta yi inna ukhti matat nan ku sai ta ce inna ummi matat mahaifiyata ta rasu akwai bashin azumi a kanta shin nakan iya rama mata manzon Allah ya bada amsar cewa akan iya ramawa sannan sai ya ce Ubaydullah ibn Amr daga Zaid ibn Abi Unaisa daga Al-Hakam shi kuma daga Sa'id ibn Jubair daga Abdullah dan Abbas sai yace qalat imra'atu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam wata mata ta faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace inna ummi matat wa alaiha sawm nadhr mahaifiyata Allah ya mata rasuwa akwai bashin azumi na addawal akanta. Kaga waccan hanya wadda ta zo kan Sa'id daga Abdullahi dan Abbas cewa ta yi inna ummi, sannan wannan wata hanya ce ta daban, shi ma sai ta ce inna ummi matat wa alaiha sawmun nazar, sai aka samu karin fa'ida azumin da yake kanta azumi ne na addawal. Sannan sai aka samu wata hanya ta daban ta Abu Hariz, shi kuma daga Ikrima daga Abdullahi dan Abbas, sai yake cewa qalat imra'atu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wata mata ta faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tace matat ummi wa alaiha sawmu 15 yawman, mahaifiyata Allah ya mata rasuwa akanta akwai azumi na kwana 15. To a takaice duka wannan babu cin karo da juna, domin kissar tana iya kididdiguwa. Ita waccan ƴan uwar mamaciyar takan iya zawa ta tambayi Abdullahi dan Abbas, ƴan uwata Allah ya mata rasuwa, akwai bashin azumi a kan shi, nakan iya biya mata? Kuma sannan aikata riyarta hallo ta zo ta tambaye shi, wannan duka yana iya wakana. An gane ku? To anan Abdullahi dan Abbas ya kuro musu hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa eh haka ne, wata mata ta zo ta tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mahaifiyata Allah ya mata rasuwa akwai bashin azumi a kanta. Kenan a can danta daga cikin ƴaƴan mamaciyar yakan iya zawa ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a samu daga cikin ƴaƴanta mata hallo wata ta zo ta tambaye shi, kuma daga cikin ƴan uwanta hallo wata ta zo ta tambaye shi, wannan duka abu ne wanda yake mai yiwuwa. To anan abin da muke so mu sani, shi azumin da ake iya rama ma mamaci, azumi na addawal shi ne ake iya rama ma mamaci. Kenan azumin da mutum ya ci ma kansa alwashi na cewa zai yi azumi kaza tsakanin shi da Ubangijinsa, wannan shi ne zai rama. Amma in dai azumi wanda yake na Ramadan ne, to wannan ba magana ramuwa, iya abin da yake kan mutum wato shi ne ciyarwa. Kamar yanda waɗannan hadisai da yace man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu, lafazi ne wanda yake dunkulalle. Kenan wannan yana nuna koma wani azumi ne kenan kawai rama masa za a yi. To illa kasancewar sai aka samu hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka ware azumin da ake iya rama ma mamaci da wanda ba a rama masa sai dai a ciyar. Dan haka kenan azumi na cin alwashi shi kadai ne ake iya rama ma mamaci. Kamar yanda al-Imam Ahmad Allah ya ji kansa a cikin masail na al-Imam Abu Dawud da yayi masa, shine yake cewa naji al-Imam Ahmad yana faɗa yana cewa la yusamu anil mayyiti illa fil nazar, yace ba a rama ma mamaci azumi sai azumi na addawa. Al-Imam Abu Dawud yace qultu li Ahmad, sai nace ma malami na al-Imam Ahmad, fa shahru Ramadan, watan Ramadan akan iya rama ma mamaci idan Allah ya masa rasuwa biye ba? Kala sai yace yuba amu an, yace ciyarwa za a yi a madadin sa, ba magana a rama masa. To dan haka wannan hadisi da yake waya yake wayo daga Abdullahi dan Abbas, hadis ita wannan ma mamaciya da Allah ya mata rasuwa wanda aka zo aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, alwashi ne ta ci tsakaninta da Ubangiji cewa za ta yi azumin wata guda, Allah ya mata rasuwa bata yi ba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce a ciyar. Kamar yanda hadisin yake yana cikin sunani Abi Dawud, an gane ko? Kuma sannan yana cikin al-Muhalla na Ibn Hazm, wanda danganan hadisin ingantacce ne. Abdullahi dan Abbas yake cewa idza marida ar-rajulu fi Ramadan thumma mata wa lam yasum, idan mutum yayi rashin lafiya a cikin wata na Ramadan Allah ya masa rasuwa bai samu ba damar yin azumi, yace uqima anhu, ciyarwa za a yi a madadin sa, wa lam yakun alayhi qada'un, ba maganar ramuwa. Wa in kana alayhi nadrun, yace in ku azumi ne na addawal Allah ya masa rasuwa ba tare da yayi ba, yace qada'un waliyu, makusancin sa sai rama masa iya adadin azumin da yake kansa. Sannan haka Aisha Allah ya kara mata yadda, kamar yanda wato wata daga cikin magabata ta zo ta tambaye Aisha Allah ya kara mata yadda, ta ce ma Aisha mahaifiyata Allah ya mata rasuwa, ita ce Amra, ta ce ma Aisha mahaifiyata Allah ya mata rasuwa wa alaiha min Ramadan, na kanta azumi na Ramadan bata yi ba. Aisha sai tace ma Aisha aqadhihi an hashi zarama mata Aisha tace a ki sadaka a madadinta a kowane yini ki bada rabin sa'i ga kowane miskini ma'ana adiyini na Allah kenan sai ki bada mudu biyu a madadin kenan azumin da bata yi ba kaga anan Aisha Allah ya kara mata yadda tana nuna mana azumi na Ramadan in ana bin mutum bashi Allah ya masa rasuwa bai samu bai to ciyarwa za a yi ba magana a rama masa don haka haka Aisha Allah ya kara mata yadda ta faɗa haka kuma Abdullahi dan Abbas haka Abdullahi dan Umar kamar yadda ya gabata a cikin darasin mu na Tirmidhi kenan don haka anan abin da muke so mu gane duk kenan azumin da in dai ba na addawal bane ba magana a rama kawai iya abin da yake kan makusancin mamaci shine ya ciyar daidai gurgurdan kenan azumin da yake kansa a wannan hadisi na Aisha kenan mudu bi ne za a bada a madadin kowane yini tunda cewa ta nisfu sa'i tare da cewa wata riwaya abinda za a bada kenan mudu ɗaya ne za a bada a madadin kowane yini shine anan sai ya bada amsar cewa fadainullahi ahqqu an yuqda bashin Allah shi yafi cancanta game da biya kenan in na ramawa ne in na addawal ne a rama in kuma azumi ne kenan na Ramadan kenan wannan shi kuma sai a ciyar gaba daidai bashi ne na Ubangiji subhanahu wataala nan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana fadakarwa insha Allah kenan yau muna 7 ga wata gobe ne 8 ga wata kenan Lahadi da Litinin su ne suka kama ranar Ashura wannan tasu'a da Ashura kenan in mun yi darasi na gobe da darasi na ranar Lahadi da darasi na ranar Litinin insha Allah za mu takaita su kenan sai ranar Talata sai ranar Talata
wanda wani ne da yaduwa
azumi
wajen a darasi da gobe
darasi na ranar Lahadi kenan na bakin tasha
in an yi na gobe za a tsaya
in an yi na gobe kenan za a dakatar sai darasi na kenan ranar Talata kenan na Lahadi da na Litinin kenan insha Allah za mu dakatar da su domin kenan ranar tasu'a da Ashura ne an yi ne da azumi kenan yin darasi zai zamanto akwai wahala.